Mai sauraro, assalamu alaikum. Me hukuncin yin kwanciya rubda ciki? Ya halatta a riƙa yi wa mamaci addu'a a kusa da kansa kafin a binne shi? Wace irin hanya mutum zai bi wajen gane mutumin kirki idan zai aurar da 'yarsa?
Bangare na farko, a bincika addinin mutum. Wai ma yana yin addinin? Kada sai ka ba mutum ka zo ka dinga cewa wallahi ai ba mu san irin abin da yake yi ba.
Kaɗan kenan daga cikin tambayoyin da insha Allah za a ji amsoshinsu a cikin shirin tambaya mabuɗin ilimi na wannan lokacin. Sunana Habib Ja'far Madobi, kamar kullum Sheikh Amin Ibrahim Daurawa ke amsa tambayoyin.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Kamar kullum, yau mamalan zai fara da yi mana bayani a game da alamomin tashin alkiyama kamar yadda suka zo a cikin littafin Nihayatul Alam. Inda yau mamalan zai mana bayani akan alama ta 86 za a rika haƙo arziki daga ƙasa.
Da sunan Allah mai rahama mai jin kai, salati da ɗaukaka da aminci marasa iyaka su tabbata bisa shugabanmu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da iyalansa da sahabbansa baki ɗaya. Imam Muslim ya rawaito hadisi daga Abi Huraira ta Allah ya kara masa yarda, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ƙasa za ta dinga burtso da abin da ke cikinta, manya-manya, kai ka ce wasu amudai ne ko wasu ginshiƙai ne na gwalagwale da zinare, har mai kisa ya zo ya ce akan wannan ne na kisan kai aka yanke min hannu, mai yanke zumunta ya zo ya ce akan wannan ne muka bata da 'yan uwana ba na sa da zumunta, ɓarawo ya zo ya ce akan wannan ne aka yanke min hannu. Sannan daga baya kuma a zo ana kiran mutum ya zo ya karɓa, ba zai karɓi komai daga gare shi ba. Al-Imamu Nawawi ya ce wannan hadisi abinda Annabi sallallahu alaihi wasallama yake nuna mana tashbihi ne da abinda yake fitowa daga cikin ƙasa na abubuwan da aka binne ko na arziki da Allah ya saka, ya kamanta shi da manya-manyan ginshiƙai saboda yawan arzikin da kuma girmansa da za a samu. Wannan hadisi jan hankali ne game da arziki da Allah zai zuba wa ƙasashe, wanda a wajen tonan arzikin ko arzikin nan na fetur ne ko na gas ne, arzikin nan na zinare ne da azurfa ko na wata albarkar ƙasa, a kansa za a yi ta rigingimu a cikin ƙasa, a kansa za a dinga rigima tsakanin ƙasa da ƙasa, a kansa ne wasu ƙasashe za su ɗebo sojojinsu su kawo wata ƙasa su tada rigima da sunan ƙabila ko da sunan addini ko da sunan siyasa domin su ci gaba da tsotson wannan arziki suna kwasarsa. Wasu ƙungiyoyin ma da ake samu na addini masu neman irin wannan arzikin da suke ƙirƙirarsu su samu su suna na addini, ko su ƙirƙire su samu su suna na ƙabilanci, ko su ƙirƙire su samu su suna na siyasa domin a samu rashin kwanciyar hankali a wannan yanki, su kuma su zo su ta kwasa arziki, mutane kuma ana siyan musu da makamai suna ta kashe kawunansu. Duk waɗannan strategy na siyasar duniya da ana iya yin wannan. A zo ƙasarka a ƙirƙirar maka 'yan tawaye da sunan addini ko da sunan siyasa ko da sunan ƙabilanci domin ka rasa zaman lafiya, su ana ba su taimako, kai ana baka taimako ka yaƙe su, su ana ba su taimako su yaƙe ka. Za ka ga an fi ƙirƙiro irin wannan a yankin da yake da mai ko yankin da yake da gold ko yankin da yake da wasu ma'adinan ƙasa. Sai a ƙirƙiri wani abu da za a ta samun tashin hankali a yankin, saboda ka kai ka kwasa ka siyan musu don su baka makami ka tsare kanka, shi kuma ɗan tawayen ya kwasa ya siyan musu su ba shi makami don ya tabbatar da kansa. So da haka sai a shekara da shekaru sun ci riba uku. Riba ta farko kun kashe kanku, riba ta biyu sun yi cinikin makamai ta hanyar siyan muku da makamai, riba ta uku sun kwashi arzikin ƙasarku sun je sun yi amfani da shi sun gina nasu ƙasashen, sun gyara nasu ƙasashen, sun samar da nutsuwa da kwanciyar hankali a nasu ƙasashen ta yadda za ka dinga sha'awar. Ba ma za ka tsira ba sai ka je ƙasarsu, sannan in ka kwashi kuɗin ƙasarka kana ga babu inda kake da rufin asirin da za ka je ka ɓoye sai ƙasashensu. Duk irin waɗannan abubuwa alamomi ne na tashin alkiyama, Allah ya ganar da mu.
Amin ya Allah. Akarmakallah, Allah ya saka da alkhairi, amin. Yanzu kuma za mu shiga fagen amsa tambayoyi, inda za mu fara da tambayar wata baiwar Allah da ke cewa mace ma tana da dama ta zaɓi lokacin kwanciyar aure da mijinta ko kuwa wannan haƙƙi ne na miji kawai?
Haƙƙi ne nasu na tarayya, da miji da mata kowanne yana auren kowanne. Wajibi ne mace ta kyautatawa mijinta, wajibi ne miji ya kyautatawa matarsa. kuma idan matarka ta buƙace ka wajibi ne ka amsa mata kamar idan ka buƙace ta wajibi ne ta amsa maka sai in akwai wata larura in akwai larura daga gare ta ko daga gare ka to kowa sai ya wa kowa bayani lokaci kaza ina da larura ko kuma yanayi na ba zai iya bani amsa miki a kowane lokaci ba ko ita ta gaya maka yanayi na ya bambanta da naka ba kowane lokaci zan iya amsa maka ba saboda bana iya juran haka ko kuma dabi'a ta ba za ta dauki haka ba in aka yi wa juna bayani shikenan kowa ya san irin matar da ta aura domin ragaba wato bukata a wajen aure takan bambanta daga mutum zuwa mutum daga mace zuwa mace daga namiji zuwa namiji wani namijin mai tsananin bukata ne amma matarsa ba mai bukata ce da yawa ba wata matar mai tsananin bukata ce da yawan bukata mijinta ko ba haka yake ba wasu kuma dukkansu ba masu bukata da yawa bane wasu kuma dukkansu masu bukata da yawa ne don haka samu masu bukata da yawa suka hadu kaga shikenan ba za a ji matsala ba hakan aka samu marasa bukata da yawa suka hadu ba za a samu matsala ba inda ake samu matsala kuma ake yawan kawo mana kara kuma ake yawan yi mana tambayoyi inda yanayi ya bambanta miji mai tsananin bukata matarsa take amincewa da shi a kowane lokaci ko kuma mace mai tsananin bukata mijinta yake amincewa da ita a wasu lokuta saboda shi ba zai iya biye mata ba don yanayinta ya bambanta da nasa ga irin wannan lokaci sai awa juna uzuri a san cewa kowa yayi abin da zai iya shi kuma ya cika gurbin da wasu abubuwan da ba su saba shari'a ba
haka na mukalla ya halatta a riƙa yi wa mamaci addu'a kusa da kansa kafin abin ne shi
to abin da ya kamata awa mamaci ita addu'a ba sai akan mutum ba addu'a kuma ba sai ranar da mutum ya mutu ba addu'a ba ta da wasu kwanaki ko wasu lokuta sanannu ko yaushe a yi masa addu'a qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira Allah kai musu rahama kamar da suka rene ni ina karami mu annabi ibrahim da zai wa kansa da iyayensa da mu'minai addu'a ai ba lokaci ya saba rabbana ghafirli waliwalidayya walilmu'minina yawma yaqumul hisab Allah kai mun gafara ka wa iyaye na gafara da kuma mu'minai a ranar tashi haka da annabi nuhu alaihi salatu wassalam zai yi addu'a ga mu'minai shi ma bai sa lokaci ko rana ba rabbi ghafirli waliwalidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walilmu'minina walmu'minati kaga yayi addu'a ne ga mu'mine gaba daya maza da mata wastaghfir li dhanbika walilmu'minina walmu'minati Allah ce ka nemi gafara da zunubanka da mu'minai maza da mu'minai mata su ma ka nemi Allah yi musu gafara haka mala'iku suka ce rabbana wasi'ta kulli shay rahmatan wa ilma faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabila waqihim azabal jahim kaga sun musu addu'a wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman kaga ni ba sai sun je kansu ba saboda haka ba addu'a sai kai wa mutum a daidai kansa ba ko a ina kai masa addu'a ta yi
akramakallah idan mutum ya girma zai iya canja wa kansa suna idan yana bukata inji wannan mai tambayar
to idan mutum zai canza ma kansa suna dan an gano wata matsala a cikin sunan babu matsala domin a cikin sunan na Abi Dawud yayi babi ya kawo misalai da dama wanda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya canza sunan wata kabila ko ya canza sunan wani gari ko ya canza sunan namiji ko mace saboda sunan yazo da matsala so idan aka gano cewa sunan ka yana da matsala to ba komai a canza maka shi matsala ku tana shiga suna ne ta bangarori guda uku na farko a sa maka sunan da yayi maka yawa kama a sa maka sunan da ba a kiran kowa da shi sai Allah ko a sa maka sifar da ba a sifanta kowa da ita sai Allah kaga wannan sunan ya ma yawa sai a cire maka wannan sunan kamar yadda ake kiran wani da wannan suna na al-hakam wal-hukum Annabi sallallahu alaihi wasallam ya musanya yace ai Allah shine hakam kuma lahul hukum saboda haka wannan suna ya maka girma to sannan akwai kuma wanda ake canza masa suna saboda sunan yana dauke da sunayen wato wasu gaggagaggan kafirai kamar misali a sa mutum Hamana ko Karuna ko Fir'auna duk kaga ainihin Fir'auna sunan sarauta ce amma yanzu da ka sa wa danka suna Fir'auna za ka ji an ce Professor Fir'auna ko Dr. Fir'auna ko Sheikh Fir'auna ko Ustaz Fir'auna ko Ustaz Hamana ko Karuna, ko da ainihin sunan Karuna nan suna ne mai kyau wanda da ya shahara da shi, kaga ainihin ba mutumin kirki bane, don Allah ba shi arziki yawa, Allah tawaye. To kaka nan Hamana kaga wazirin Fir'auna ne, shi ma ko ba mutumin kirki bane. To wannan yasa ake ba a so sunan da yake banta da kafare kawai a zo a sa mutum shi. To in ku an sa maka din aka gano ana iya canzawa. Haka nan suna da ke nuna wani abu mai matsala, kama a sa mutum tsauri ko tsanani ko kunci ko wahala ko tashin hankali ko rigima ko daro ko bala'i, duk kaga waɗannan ai ba sunaye bane masu daɗi. Duk dai wani abin da an san duk sunayen da suke ba su da alheri, dama ba abu ne na alheri ba, to in an ga wannan sai a canza wa mutum. Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji wani mutum sunansa yana nufin tsauri da tsanani da tsandauri, sai Annabi ya ce sunanka sauki da laushi da taushi. Sai ya ce a'a, shi wannan sunan da shi ya shahara kuma saboda tsananin nasa ne sai aka sa masa haka. To shikenan Annabi ya ban masa sunansa, sai gashi sunan ya bi shi ya bi zuriyarsa. An ce a cikin zuriyarsa ba wanda ya arziki. Sun sha wahala sosai saboda wannan sunan na kakansu, ya bi kakan ya bi zuriyarsa saboda tsananin da ya dauka ya dora a kansa. Zaka da irin waɗannan sunaye ana iya canza su, amma haka kawai ka ce zaka canza suna to ba haramun bane, amma dai akwai abin tsoro kullum a ce sai ka je jarida ka canza suna, sai ka je kotu ka affidavit ka canza suna. Kaga yin canza suna ya dauka kamar wani criminal ne kai,
rashin gaskiya.
Yawa mutum yayi aiki na laifi da wani suna yake so ya fake, dalilin da ya sa ma hukuma kenan bata yadda ka canza suna kai tsaye ba, saboda credential ɗinka da abin da aka sanka da shi duk ya fito da wancan sunan ne. To in zaka canza dole sai an baka wasu ka'idodi na kotu, an baka ka'idodi, wani ma sai ka buga a jarida zuwa wasu kwanaki an ga babu wanda ya fito ya challenge. To dai duk irin waɗannan abubuwa in ba wani amfani ne na addini ba, ba wata hikima mutum ya dinga canza sunansa.
Ibrahim Mai Gora daga jihar Katsina yace, malam menene hukuncin yin kwanciyar rubda ciki a musulunci?
To kwanciyar rubda ciki hadisi ya hana, saboda duk inda Allah yake siffanta yan wuta zaka ga ana siffanta su da rubda ciki. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahada amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Kaga mukibban ala wajhihi shine rubda ciki, an kifa fuskar sa akan wuta. Haka nan Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace, wa hal yakubba an-nas fi nar ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasa'id alsinatihim. Ba komai yake sa a kifa mutane su yi rubda ciki akan wuta ba sai abinda harshen su ya girbo musu. Da haka in ba larura ba, mutum yana da ciwo a bayansa, ya zama dole sai da ya kwanta a haka. To ba a so mutum ya dinga kwanciya rubda ciki. Muna yara iyayenmu da mun irin wannan kwanciyar, za ka ga an ce maka gyara wannan kwanciyar yan wuta ce. To haka ne, kwanciyar yan wuta ce a dinga gyarawa.
Na'am. Ahmad Dorayi shi kuma yace, idan mutum yana so ya aurar da ƴarsa, wace hanya zai bi wajen gane mutumin kirki?
To akwai hanyoyi da dama kafin a ba mutum aure da ya kamata a bincika, domin a yi auren a tabbata an ba mutumin kirki wanda ba zai zo ya dinga wa ƴarka duka, ko ya sake ta, ko ya ci mutuncinta, ko sai bari ta tara ƴaƴa ya wulakanta ta ya koro ma ita, ko kuma kullun kana kan hanyar sulhu saboda ka samu wanda baka yi bincike akan yanayinsa ba. Kuma wannan binciken ya kamata a yi shi ta ɓangarori guda biyar. Ɓangare na farko, a bincika addinin mutum, wai ma yana yin addinin? So in yana yin addinin kuma wane irin yake da wace irin fahimta yake? Domin ya wayar ma da kai ka san irin wanda ka bawa. Kada sai ka ba mutum ka zo ka dinga cewa wallahi ai bamu san irin abin da yake yi ba. To ya kamata ai wannan bincike, idza ataku man tara dauna dinahu, saboda ka a san addininsa wanda aka yarda da shi ne yana riko da musulunci, musuluncin da kai ka fahimta kake ga wanda ya riko da shi ta wannan fuska yayi daidai. Sannan na biyu, a bincika wato halayyar mutum, halin mutum, wani halinsa yadda Allah ya halicce shi mutum ne mai fada kuma mai duka. Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da Fatimatu binti Qais tazo tana neman shawararsa akan auren ɗaya daga cikin mutum biyu da suka fito neman aurenta, yace ɗaya daga cikin su mai duka ne, halinsa yana wa mata duka, wato nan da nan zai fushi ya kai duka. Ko an ce yana duka ko yana yawan tafiye-tafiye da sauransu. Sandarsa tana kan kafada, ma'ana kullun ya rataye kayansa yana tafiya, ko kuma kullun a cikin daga sanda yake kai bugu ko ya kai duka. To kaga wannan halin Annabi ya gaya mata halinsa, kuma ya hana ta ta aure shi. To saboda haka kaga an ga mutum halinsa ba irin wanda za a zauna da shi bane, ko kuma yana da munan hali, mai cin amana ne, mai shan giya ne, mai wasu ɗabi'o'i ne da yana shan kayan maye. Kaga mai shan kayan maye kwakwalwarsa ba a shirye take ba. So a kowane lokaci zai iya dukan mace, ko ma ya nakasta ta, ko ma ya kashe ta. To dole a san irin waɗannan. Sannan na uku, abincika sana'an mutum da aikin yi. Lalle mutum baya da sana'a baya komai. In ka bashi aure, tunda aure nauyi ne, na ciyarwa da shayarwa da tufatarwa da kayan kwalliya da kayan tsafta da magani da lafiya da ilimi da ma haya ake biya kuɗin haya, kullum sai an ce ka kawo kuɗi in dai kana da aure. So kaga wanda baya komai ba zai iya bada komai ba. Saboda haka ne Annabi sallallahu alaihi wasallam akan ɗaya daga cikin mai neman auren wannan matan yace su ulukul lamal lahu. Shi wannan talaka ne, talak ba shi da kuɗi. Kuma Annabi yace kada aure shi a wannan yanayi. To kaga abu na uku kenan. Abu na hudu, a bincika asalin mutum da inda ya fito. Domin rashin binciken mutum, ina danginka, ina ƴan uwanka, ta ina ka fito, sana'a ina kake. Domin akwai wanda yazo ya aure mace sai da suka haifi ƴaƴa ya gudu. Kuma yanzu an rasa garinsu, an rasa ƙasarsu, an ma rasa wanda ya san inda za a same shi. Ko aka tambaya sai ce ani za mu anan muka haɗu. Abokan ma da yazo da su, da waɗanda suka zo suka yi masa dalilin auren, ashe duk a hanya ya tsince su. Duk da aka zo aka same su, kai ba kai ya tura kuka je ɗaurin auren sa, ka karɓo masa wato ai a wajen mai shayi muke haɗuwa da shi. Ya ce min da Allah in taimaka masa in je. Saboda haka ban san inda za a same shi. To kaga wannan yana da kyau a dinga wannan binciken. Sannan na biyar, a bincika lafiyarsa. A tabbatar cewa yana da cikakkiyar lafiya, ko da bai da lafiya a san wani nau'in rashin lafiya ke fama da shi, in wanda matar ba za ta cuci ba ne. Kaga amma aka ga mahaukaci ne, ko yana da baras, ko yana da juzam, ko yana da HIV, ko yana da hepatitis, ba a bashi magungunan. Wani abun ma ba ciwo bane kamar genotype din nan. Kaga abincika a ga AA ne, ita AA ce, ko shi AS ne, ita AS ne, ko SS ne, ita SS ne. A san wani irin group na genotype ake haɗawa, wanne ne ba a haɗawa, wanne ne an haɗa za a haifi ƴaƴa masu larura, su zo su yi ta larura, iyayensu ma suna cikin larura. Duk waɗannan abubuwa zamani ya kawo cewa lalle a dinga bincika su, domin a kauce ma shiga larura, a kauce ma abinda za a iya kauce ma, abinda kuma ya fi ƙarfinmu sai mu bawa Allah subhanahu wa ta'ala.
Na'am. Akramaka Allah, macen da ba ta da aure za ta iya sha ko shafa wani magani da zai iya ƙara mata girman wani abu na halittar jikinta, ko kuwa lalle sai mai miji?
Lalle babu wannan. Domin mace ta sha wani abu da zai ƙara mata tidin wani abu ko santsin jiki ko wani abu, ba kuma aure gare ta ba, kai kaga ta buɗe wa kanta ƙofar karuwanci. Kuma shi ma ɗin na auren malamai sun ce sai idan mijin ne ya nuna yana buƙatar haka, ko hakan yana sa masa ƙarin son matar da nutsuwa da ita, ko kuma hakan yana ɗauke masa hankali a waje. Kamar yadda muka yi lacca wata rana, sai wani ya ce ga matata muna tare da ita, muna jin wannan karatun tare. Ni mutum ne da Allah ya sa min son in ga an yi ƙunshi, ni ko matata ba ta son yin ƙunshi, don haka in na fita waje sai in ta kallon ƙafafuwa da hannayen matan da suka yi ƙunshi. Don haka ai mata wa'azi ta dinga yin ƙunshi. To kaga wannan ai kaga mijinta tunda ya ce yana so, kuma hakan yana burge shi, kuma yana jan hankalinsa, kaga sai ta yi. Sannan duk abin da za a ci ko a sha wanda zai ƙara wa mace wato ni'ima, ko ya ƙara mata girman wani abu da mijinta yake so, to dole fa sai an tuntuɓi likita. Domin ka aje a sha wani abin da zai zama matsala, yana da side effect, sai an sha daga baya kuma wani abu ya bayyana wanda kuma zai zama ciwo, ko ya zama kansa. An ce akwai wata ma da aka yi mata operation, aka sa mata wasu robobi a cikin nonon ta wai don ya girma, kuma an hau jirgin sama babu iska, nono ya kumbura, ƙarshe ya bindiga da fashi. Ka gani an shiga matsala. To saboda haka a kiyayi shan abubuwa da ake kiransu shaki fashi, ko kuma abubuwa da za su ƙara ƙiba, ko waɗanda za su ƙara fari, ko waɗanda za su ƙara girman mama, ko tudun duwawu, ko wani abu mai kama da haka. A kiyaye irin waɗannan, ana nuna waɗansu da suka sha irin wannan ƙarshe suka samu larurar kansa, ko suka zo suka samu larura suka yi dabbare dabbare ko kuma su kuraje suka fito musu wasu ma duwawun ne ya kone ya fashe shi kumbura yi shi ma ya fashe saboda haka sai ga ruwan mugunya yana fitowa daga ciki saboda abin da suka sha kun kumbura su yayi abin da ma ba gini ne na abinci na lafiya ba
na asali
ba na asali ba ai gini ne na karuwanci saboda haka kaga dole abin za a samu matsala saboda haka mata su kiyaye wa kansu yin abubuwan da yake ya saba ma shari'a da kuma wanda zai haifa musu da ciwo
na'am wannan kuma yace kanansa ne ya shiga gaba da shi saboda yana bin sa wadansu kuɗi yace kuma ya fa biya shi rabi amma ya nuna cewa sai ya biya shi gaba daya sannan zai daina gabar dan Allah ya masa nasiha
to ai ba laifi ne ba dan ya ce ka biya shi bashin sa gabar ce dai kawai laifi amma mutun yana bin ka bashi ko babanka ne ko wanka ne ko karinka ne ko dan uwanka ne in yace ka biya shi kuɗin sa ai bai aikata laifi ba
na'am
sai dai abin da ake so ya kyautata maka ko dai ya jira sai ka samu ko kuma iyafe maka duka ko iyafe maka wani bangare amma ba laifi yayi ba dan ya kiyafe maka kudin da yake binka inda yayi laifi kawai inda ya maida abin gaba dan mutun kana bin sa bashi ai bashi musulunci yazo da magana daukan bashi yazo da magana biyan bashi ai da tafi kowace tsawo a cikin alqur'ani suratul baqara ai tazo da maganan bashi ne izata dayantum bidainin kaga maganan bashi tai da sharuɗan karban bashi da wanda ake bin sa bashi yana da shi ya biya wanda ake bin sa bashi ba shi da shi a jinkirta masa zuwa lokacin da zai samu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in kana da halin biyan bashi ka ki biya wanda ake kiransa taurin bashi ana iya kai ka kotu alƙali ya dau mataki akan ka saboda haka kaga ashe kenan bai kamata dan kana bin mutum bashi ba shi da halin da zai biya kuma ka kulla gaba da shi ba kai kuma bai kamata ana bin ka bashi kana da halin da zaka biya ka ki biya ba ya kamata kowa ya san cewa biyan bashi abu ne mai kyau bada bashi abu ne mai kyau an kyautata maka wanda ya baka bashi ya kyautata ma hadisi ya tabbata idan ka ba mutum bashin kuɗi to kamar ka masa kyautar rabin kuɗin ne wato mutum yazo yana da bukata bashi na 100,000 sai ka dauko 100,000 ka bashi aka sa ranar da zai da maka da shi to a wajen Allah zai rubuta maka ladan ka bashi 50,000 kyauta domin ka samu wanda zai baka bashin ma a lokacin da kake bukata ai ba karamin alheri bane
haka yake
to sannan kai kuma in ka samu abun biyan bashin ka biya domin daga cikin matsalan mutanen mu ba sa son biyan bashi saboda haka sai ka ga mutum an bashi bashi kuma shi ya samu amma yana kyashin ya biya wanda ya bashi bashin nan bashi sai kaga ba daidai bane
gaskiya Allah subhanahu wataala ya dafa mana amin summa amin masu sauraron mu da haka muka zo ga karshen shirin tambaya mabudin ilimi na wannan lokacin sai kuma lokaci na gaba insha Allah za ku ji mu dauke da wani sabon shirin kafin sannan anan muke sallama da malam assalamu alaikum wa rahmatullah
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
a madadin sashen